Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da warana Asabar 4 ga watan Agusta shekara 2018 ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Baba Yakub Makere da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
Amurka ta kira ga kasashen duniya su bada haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa wani alƙalin tarayya yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin da daka wanda ke baiwa yaran da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana taɓa raunin hanya sannan hukumomi a kudancin Afghanistan sun faɗa a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyu bayan wani samame da ƙungiyar Taliban ta kai a wata tungar sojoji a lardin Uruzgan
to kanin labaran kenan aka ji yayin da jamhuriyar Niger ta yi bikin samun yancin kanta daga Faransa jiya ko menene janyo matsalar kuma bayan ilimi a kasar
kowa ya kamata ya sa san kasa a ransa a tsaya a yi aiki a hudda kasa kasar ita ce kasar mu babban matsalar lakwal an santa a hudda siyasa daga makaranta
kasar Saudiya ta rage yawan maniyatan da za su je aikin hajjin bana daga Najeriya ko menene dalilin hakan
lokaci ne aka rage na register kuma hukumar Saudi Arabia ta yi hikima haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tane
to za ku je cikakken bayani kan wannan batutuwa Ibrahim Kalmasi Garba zai kama na shirin amsoshin tambayoyin ku sai kuma wasu kaɗan daga cikin dimbin sakonan da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk wannan fa sai mun fara da cikakkun labarin duniya
Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labarai Baba Yakub Makere ne ke karantowa Amurka ta kira ga kasashen duniya su bada haɗin kai ga tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa ita Pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargaba ne dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na kira makaman nukiliya Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga kasashen duniya a yau Asabar da su tsaurara matakan takunkumai akan wannan kasar da ta kebe kanta. Kalaman nasa ya biyo bayan wani kashedi ne da Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa duk da takunkuman da aka ɗorawa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa tana ci gaba da kerawa. Pompeo ya nana ta muhimmancin tabbatar da matsayin lambar diplomasiya da na tattalin arziki domin cimma wannan manufar ta wargaza shirin nukiliya wanda ita Koriya ta Arewa din ta amince a baya. A wani martani ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho ya ce kasarsa ta yi tsayin daka kuma tana tashin mantu wurin aiwatar da shirin wargaza makaman nukiliya. Wani alƙalin tarayya na Amurka ya yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin nan da ke ba bakin haure da ba su takardar izinin zaman kasar wanda aka shigo da su kasar tun suna ƙanana taɓa raunin hanya wanda ake kira daka. Ya kuma zantar da hukunci Amurka ta karɓi sababbin mutane masu neman shiga ƙarƙashin wannan shirin na daka. A hali da ake ciki kuma wani alƙalin Amurka a matsayin gunduma John Bates a nan Washington DC. Ya tabbatar da umarni a jiya Juma'a inda ya ba gwamnati nan da ranar 23 ga watan Agusta ta yanke shawara ko za ta ɗaukaka ƙara a kotu akan wannan hukuncin. A cikin watan Afrilu, Bates ya ba gwamnati kwanaki 90 ta gabatar da dalilanta akan kawo ƙarshen wannan shiri na daka. A farkon wannan shekarar ma wasu kotuna na tarayya a jihohin New York da California sun ba da umarni a ci gaba da shirin daka sai dai ba su ce gwamnati ta amince da sababbin mutane masu neman shiga cikin wannan shirin ba. Hukumomi a kudancin Afghanistan sun fada a yau Asabar cewa sadarwa ta yanke tsakanin su da wasu sojoji biyu bayan wani samame da kungiyar Taliban ta kai a wata tungar soji a lardin Uruzgan. Kakakin rundunar sojin Afghanistan ya fada wa muryar Amurka cewa wata mummunar fada ta barke biyu bayan mummunan hari da ƴan ta'addan suka kai a gundumar Chinarto. Kanal Yahaya Olawi ya ce ana nan ana ci gaba da gwamza fada a wurare da dama, amma ya ce zai yi karin bayani kafin yamma ta yi. A lokaci daban-daban babban ɗan sandan gundumar ya fada wa muryar Amurka cewa sojoji 100 na kungiyar dakarun Afghanistan ne aka jibge su a tungar, amma yanzu haka an ba a san inda suka bi ba bayan harin da Taliban ta kai a gurin. Akhtar Muhammad ya kyauta zaton sojojin sun bada haɗin kai ne ga ƴan kungiyar ta'addan wanda suka tuni ya tabbatar da cewa sun rusa tungar sojin. Wani kakakin ƴan ta'addan Kari Yusuf Ahmadi ya ce waɗannan manya-manyan hare-hare da Taliban ta yi ya yi kace-kace da tungar dakarun Afghanistan, kuma sojoji sun kashe sojoji 55 kana suka kama wasu guda 6. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara himma ga ayyukan da take yi na taimako rayuka kusan mutane miliyon guda wadda rigicin kudu maso yammacin Habasha ya raba su da mahallansu. Kana ta yi kira da a gaggauta aiwatar da shirin sulhu domin kawo ƙarshen tankiya da ake fama da shi a wannan yanki. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijiran da ake kira Andrej Mahicic ya ce arcewa daga matsugunai da ya yi kamari a cikin watanni Yuni da na Yuli ya biyo bayan rikicin nan ne da ya bazu kuma mummunan cin zarafi da kungiyoyi ƴan bindiga suke yi a wurin. Ya ce mata da yara da suka ga yadda rikicin ya yi ya shafi kwakwalwarsu.
Those who fled described witnessing extreme violence during village raids, including indiscriminate.
Yace waɗanda suka arce sun kwatanta abinda suka gani da mummunan tashin hankali yayin da hare-hare aka kai hare-hare a ƙauyen da kuma kashe-kashe da yin fyaɗe da kashe dabbobi da kuma ƙona gidaje ƙurmus. Yace galibin waɗanda suka arce ba su dauki komai ba banda ransu. Iyalai sun rabu da juna, kana cinkoson mutane kuma a sansanin na ƴan gudun hijiran yana barazana ga rayuwarsu. Mahicic ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana da rukunin masu kai ɗaukin gaggawa a wurin domin kimanta halin da ake ciki. Kana sun ƙara himma wurin raba kayayyakin taimako ga waɗanda suka ritsa matsugunan nasu. Ya ƙara jaddada muhimmancin aikin taimako da kuma shirin sulhu da gwamnati ke jagoranta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. A jamhurin Nijar masu rajin kare demokradiyya sun maida martani bayan da shugaban kasa Muhammadu Isu ya dora alhakin koma bayan ilimi a wuyan dalibai da malamai. Duk wanda cewa rashin daukar dawainiyar abubuwan da suka wajaba a wuyan hukumomi ne ke haifar da tarzomar da ke dabaibe ayyukan koyarwa a yan shekarun nan. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani.
Yake yi wa ƴan ƙasar Nijar jawabin barka da zagayewar ranar samun ‘yancin kai ta 3 ga watan Agusta ne, shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya bayyana rashin gamsuwa da tafiyar sha'anin ilimi, wanda a cewarsa mizanin taɓarɓarewar wannan fanni ne ya haddasa mummunar faduwar ɗalibai a jarabawar Breve da Bac ɗin da aka gudanar a watan Yuni da Yulin jiya. Matsalar da ya ɗora alhakin faruwarta a wuyan ɗalibai da malamai saboda yawan shiga yajin aiki da yajin daukar karatu.
Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves multiples, des retards et absences de tout genre qui ont pour conséquence des programmes inachevés ou bâclés.
Sai dai a cewar shugaban kungiyar Front Patriotique pour Niger Nouveau Lawali Abubakar, shugaban yayi tuya ya manta da albasa domin a ra'ayinsa gwamnati ce yake da alhakin dukkan abubuwan da ke faruwa a fannin ilimi.
Il a parlé de la responsabilité partagée des élèves et des enseignants pour omettre le véritable acteur qui est l'État.
Shi ma dai jami'in fafutuka bugo da ƙari malamin makaranta Abdul Alhaji Idi na ganin shugaba Isuhu ya sa son rai a wannan magana ta koma bayan ilimi.
Kowa ya kamata ya sa san ƙasa a ransa. A tsaya a yi aiki a hudda ƙasa, ƙasar ita ce ƙasarmu. Babban matsalar lakwal an santa. A hudda siyasa daga makaranta. Kuma a biya mutane. Jama'a wani lokaci ba suna da albashi ba, kwantai na wajen wata bakwai. Gwamnatin ya biya mutane ya ga in wani in mutane suna da karama.
A ci gaban jawabinsa, shugaban ƙasa ya ƙara tunatar da jama'a muhimmancin ilimi. Saboda haka ya gargaɗi masu hannu a sha'anin karatu musamman ɗalibai su dakatar da dukkan wata tarzoma don mayar da hankali akan karatu. Ta yadda watan wata rana za su amfani kansu su amfani al'umma.
Nos scolaires, élèves et étudiants doivent comprendre qu'il s'agit avant tout pour eux de préparer leur avenir.
To amma Abdi Idi na ganin wannan guri na farfado da sha'anin ilimi ba zai cika ba. Muddin gwamnati tana barsu da shawarwarin waɗanda abin ya shafa.
In yayi niyya zai ce a hudda siyasa a affectation da za a yi masu zauwa ya ce ba sani ba sabo. Malluman da kuke gani duka mun san kowa ya san kowa. Yau shugaban ƙasa in yana so insha Allah rantare wadda za ta fara za ku ga haske. Tunda shi muka zaba ba mu san kowa ba sai shi. Kuma shi ya rantse da Qur'ani. Shi kadai muka sani shi kadai kamata ya dauki sandar shi ta iko in ta ace ma ya nemo ta. Ya buga ta.
Rashin biyan albashin malamai akan kari da jinkirin biyan kudaden allowance din dalibai. Da karancin malamai da na azuzuwan karatu ko kujeru da teburin zama a makarantu mallakar gwamnati na daga cikin tarin matsalolin da ke kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a nan Nijar. Yayin da gwamnati ke danganta wannan matsala da matsin tattalin arzikin da ƙasa ke fama da shi. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Salamu Barma. A Najeriya maniyyata sama da 50,000 ne za su yi aikin hajin bana sabanin 95,000 kuma tuna har an riga an kwashe alhazai 11,400 waɗanda a bana suna sauka a birnin Madina ne kai tsaye. Domin cikakken bayani ga Madina Daura daga Abuja.
Shugaban hukumar alhazai na ƙasa Barista Abdullahi Muktar Muhammad ne ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da ya yi da muryar Amurka a babban birnin tarayya Abuja. Barista Abdullahi Muktar ya ce rage yawan alhazan ya biyo bayan wani matakin aiki ne da hukumomin Saudi Arabia suka gindaya.
Lokaci ne aka rage na rajista kuma hukumar Saudi Arabia ta yi hikimar haka domin ta san adadin mutanen da za su zo da wuri don ta yi musu tanadi. Kuma ina ganin tsari ne da yake da kyau saboda bai yiwuwa su ci gaba da hidima da mutum miliyan 3 sannan kowane lokaci ba su ma san ainihin wanda zai zo ba. Kullum ana cikin rajistar mutane a zo a ce ko shema ya yi kaɗan ko a ce mota ta yi kaɗan ko kiwon lafiya ya yi kaɗan ko an zo an samu turmutsu an rasu. Shi yasa suke son duk su magance irin wannan. Suka kayyade lokacin da kowace ƙasa za su gama rajistar alhazansu. Domin kuma a nan Najeriya lissafi ya nuna cewa makonni 2 na ƙarshe da za a rufe filin jirgin sama lokacin mutane ke biyan kuɗin zuwa Makka. Lokacin ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa da suke juya kuɗinsu ba sa son su biya kuɗin da wuri don kar su rasa abin da za su juya. Za su bari sai makon ƙarshe sannan su je su biya domin su tafi aikin hajji ɗin. To yanzu wannan daman yanzu babu shi.
Wani shirye-shirye ake yi ne na batun fita zuwa Manabana domin akwai labarin da muka samu cewa bana ba aka ce ku za a kwanta a Manaba a gadaje za a kwanta. Ya gaskiya wannan labarin?
Gadaje bai kawo kan mu Najeriya ba tukuna saboda an fito da tsarin maganan gadaje ne lokacin da mun riga mun sanar da kudin aikin hajji na jihohi sannan aka fito da tsarin gadaje. Kuma da aka fito da tsarin gadajen sai zamana akwai tukuici da za a biya na kwana a kan gadar. to ko kuma an riga an sanar ya zo a makare balle a sake koma a ce to alhazai su kawo cikon kudi kaza na kwana akan gado na haka da akan shahara aka ga cewa to a bana dai garan mai hakuri da katifa mu ga su masu kwana wanda za su kwana akan gadajen ya za a kwashe ba tukun saboda shi gadan mun je mun gani awun sa da aka yi to zan iya cewa zai daidai da irin yan Chinese haka amma baki dan Afirka wanda yake da tsawo wani kuma ga kiba to muna ma gudun wani ya hau gadan yana iya rushewa
shugaban ya kira ga masu kula da ayyukan haji da masu ruwa da tsaki kada su bari masu suka su karkatar da hankalinsu wajen bin ka'idoji da dokokin da aka gindaya musamman don gudanar da ayyuka cikin nasara Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To a gaida Madina Dauda to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:15 na safe ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku To da yake an ce lokacin abu ayi shi kuma gashi jiya wato 3 ga watan Agusta ke zagayowar ranar samun yancin kan jamhuriyar Niger yau zamu ji ansarar tambayoyin su Sile Usmana da Jazuli Tahir da Tambari Isuhu da dai sauran masu sauraron mu da dama kan yancin jamhuriyar Niger To kan wannan tambayar wakilin mu Ayamai Yusuf Abdullahi a baya ya tuntubi shugaban jami'ar Tawa Professor Ado Muhammad kuma ga abin da yake
shi yancin kai da aka samu turawan mallaka ba su so su bada shi ba abu ne wanda zamani ya kawo ya kamata a bayyana abubuwa wanda suka kawo yancin kai bayan yakin duniya na 1 da na 2 sai wasu abubuwa suka faru ita ma faranshi sai ta wada cikin mulkin mallaka na Jamusawa sai ta roƙi kasashen da suke mallaka su taimaka mata da suka kai wurin taimaka mata sai bakakin mutum suka ga ashe suna iya kashe lasara wanda suka kai cikin soji ashe lasara na iya jin ciwo ashe lasara na iya jin yunwa ashe lasara yana son yancin kai sai suka ce a din yancin kai na da daɗi mu soji na bakin kai da na kasashen da kuka mallaka mun kama mu kun kwace yancin kai mu ma muna son yancin kai sai aka samu ɗalibai wanda suka je su kai karatu suka gane yancin kai yana da daɗi wanda suke daga kasashen da aka mallaka suka ce a ai kun ce kowane mutum duk ɗaya ne yau mun ma ku ba mu yancin kai sai aka samu wasu kasashen duniya kamar su Amurka wanda suka kwace yancin kansu daga Ingila su ba su da kasashe wanda suke mulkin mallaka suka ce a ba kuwa mulkin mallaka sai aka yi majalisar ɗinkin duniya wadda ainihin kuranta mutane su sami yancin kanta a yi zama lahiya ka gani turawa mallaka su faransa su ingila su menene abu zamani ya zo ya dame su nan kuma in ka komo daga ƙasar Niger akwai ƙungiyoyin kwadago da na 'yan lakwal da na sarakunan gargajiya da tsohon soji wanda sun tada hikama sai an ba su yancin kansu sa'ad da sun gane to ƙungiyoyin kwadago sun yi ƙungiyoyi na siyasa biyu wanda suka yi haƙi a yi a sami yancin kai suna tsawaba da yarda gwagwarmayar ta neman yancin kai ruwa biyu ke gare ta a Niger akwai 'yan tsawaba da shugabcin jibba bukari wanda suka ce yancin kai ta ke yanki yanzu 'yan samki kenan ba da wani shari'an da gauga a babu yancin kai akwai 'yan yarda daga bakin shekara ta 1957 suka ce a yancin kanna a bi da hankali a sai tare da faransa sannu-sannu a aka kawa al'ummar faransa da afirka da aka yi zaben raba gardama na 1958 wannan yarda a ita ce wannan ita ta ce a yi tahiyar samci a ba a hankali a sai tare da faransa amma su sawaba su kace sai take yake amma a ƙarshe waran shi ba ta yarda da sawaba ba sai da tai abinda za ta yi aka wala sawaba ta goya mu yar da a baya a yar da a ta kai Niger yar da a ita ta kai Niger ga samun incin kai ranar 3 ga watan 8 na shekara ta 1966 goyon girkice da mujiya abinda horanci ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin Zuhur Hammani ne aka samu
kenan anan ana iya cewa RDA ita ce ta yi fafutukar samun wannan yancin kai
ba ita kadai ba ba ita ce ta yi na haɗa maka na ce da ƴan kungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohon soji da sarakunan gargajiya mutane suka masa kaimi ba an aka ce da ita kadai an yi kuskure hatta sawaba ba suka masa kaimi ina da Amurka da majalisar ɗinkin duniya in sun kan ya zan tofi ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka.
To Professor kan maganar shi wannan ƴancin kai shin akwai shi ƴancin kan ko kuma suna kawai ne?
Na ji daɗin wannan tambayar da kai tana da ma'ana kwarai ai kaji tun ɗazu ina yi maka ina unhaji ta kalmar jirwaye mai kamar wanka ƴancin kai ne aka yi ƴancin kan jirwaye ne kamar wanka a ƙashin gaskiya babu ƴancin ka babu ƴancin ka an dai ita sabci ne bisa ga mallaka mallaka ce ta ɗauki wani sabon fari mai kamar ƴancin kai kuma babu ƴancin kai daga inda baka da asirin askarawan wata ƙasa ke da asirin baka da ikon ma'adananka ka saida su ga wanda kake so koko ka sa kuɗin farashin da kake so daga inda baka da mallakar wasu abubuwa wanda suke baka ƴanci ai baka da ƴancin kai duka ƙasashen Afirka da ka gani ba Niger ba babu wata ƙasa mai ƴancin kanta babu wata ƙasa mai ƴancin kanta sai dai a riƙa kare da sango kare da sango ne ake yin tsugunne a riƙa ci da sango amma a ƙashin gaskiya babu ƴancin kai kafin mutum ne da gidansu da iyalin shi sai wani ya sai mai abincin da za a ci sai ya biya mai wuta ya biya mai ruwa ya gyara mai gidan shi ba a iya cewa mutum yana da ƴancin kai mu ƙasashen Afirka ba mu da ƴancin kai tunda ba mu iya kora mu bakin mu kuda daga bakin inda ba ka iya kora mu bakin ka kuda ba ka da ƴancin kai.
Wato wannan yana da nasaba da talaucin da ƙasashen Afirka suke fama da shi.
Da talauci da ba su iya hita sihe daga wuta in ka ɗauki wasu ƙasashe na Afirka ma albashin ma'aikatansu ma sai an biya musu zaɓe in ba za sai an ba su kuɗi an an ce ku yi zaɓe in ba a yi zaɓe in ba ku yi zaɓe ba an ba ku kuɗi ko sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba sai su yi zaɓe a gani ko daga inda ba ka iya yadda sihe daga wuta ba ka iya kora bakin ka kuɗa ba ka da yanci da an ka ɗauki ƙasashe kamar su China kamar su Japan da sauransu wanda ake kira da BRICS wato kamar Brazil da Russia da N da China da Afirka ta kudu wasu zama labadar na ba su ne kasashe masu tasowa suna gwagwarmaya da sabon kasashe masu ƙarfi na duniya har suna so ma su wuce su su yi su abinci sai dai su saida ya ishi ƙasarsu har su saida komi sai su saida wasu ƴan shekaru nan bashin Amurka China ta saye shi to kaga wannan kana iya saya ka yi kana gaba kan tunda kana da ƙarfi sosai amma baka da ƙarfi ai ko to ne.
Na'am Professor kana ganin waɗannan ƙasashen na Afirka da suke ikrarin cewa sun samu ƴancin kansu suna iya dogara da kansu maimakon dogara da su ƙasashen da suka ba su wannan ƴancin kai?
Eh suna iya dogara ga kansu saboda Allah ya ba ƙasashen Afirka abinda suke bukata na su dogara ga kansu su zama balagaggi yadda ya kamata in ka ɗauki ƙasa kamar ta Niger tana da dabbobi wanda duk duniya ana son dabbobin ta, kamar akwai nan tamaradi duk duniya ana son ta, kamar waken Niger duk duniya ana son shi, kamar albasan Niger duk duniya ana son ta, kamar Najeriya ita ce jama'i a Afirka wanda jiya ina kasashe duka muna da Iranium wanda an aka bude imuraren ba a samun na biyu kamar ta a duniya wannan. Kaga Allah ya mun baiwa komi, abun yana nan cikin kanmu, yana cikin zuciyarmu, an ka dauke gine babu ma'adane na duniya wanda ba su da su, amma gine yanzu ka da kowa talauci, an ka dauki Zahir babu ma'adane na duniya wanda Allah bai ba ta ba, an ka dauki Niger ga Najeriya nan tana iyaka da ita, Najeriya mutane ya ga miliyan 170 ne, in dai ka kira abu ka saida ne Najeriya a tsaye, amma kaga mun ga tsirawa saida, in ka dauki Najeriya ita kankan ta tana da mai, amma ka gaza yanda za ta ta kace shi ta saida a hukkar duniya, duk mutakan mu sun lalace kenan, lalata tana nan gare mu mutanen Afirka, mun rasa fasaha sai a yi rawa da bazan inci kauci inci ne ake wada a jena mallaka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin, yanzu a madadin shugaban jami'ar Tawa Professor Ado Muhammad da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi da injiniyan mu da wanda ya hada mana sauti, ni Ibrahim Kadamu Sigi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Kalma Sigi Garba, yanzu kuma lokaci ne zan karanto ka an daga cikin wasu sakonni da ku masu sauraro kike aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau cewa yi, muna yabawa game da matakan da gwamnatin jihar Katsina take dauka wajen kyautata tsaro a fadin jihar mu baki daya, muna fatan su ma sauran jihohi masu fama da tashin hankali Allah ya ba su zaman lafiya mai dorewa. Sako daga Sada Sa'ida Daura. Sai sakonmu na gaba da ke cewa bai kamata jami'an tsaro a kasar Zimbabwe su kori 'yan jarida masu yawan neman su yi hal labarai don yadawa al'umma ba, ganin cewa su 'yan jarida mutane ne waɗanda a kullum suke haskakawa al'umma. Sako daga Baffa Haruna Bajoga da Kabir Abubakar Bulinyaki. Ita kuma Aisha Humaira Diyar Usaini Dango ta karasuwa daga jihar Yobe cewa ta yi, dan Allah ku bani dama domin na taya sabon shugaban kasar Zimbabwe murnar samun nasara a zaben da aka yi a makon da ya gabata, da fatan zai kokarin sa wajen kyautatawa ƴan uwana talakawan da suka zabe shi. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa ina yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan kammala hutun kwanaki 10 a kasar Burtaniya, Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana, amin. Sako daga Isuhun Dila Faki. Sai kuma sakonmu na karshe da yazo wanda yake sakon hadin gwiwa ne, da yazo daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Sha'ibu Daimin Gidan Madi da Abdullahi Sahabu Bojo Gidan Madi daga jihar Sokoto. Suka ce ya Allah kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya, amin summa amin. To sakon da muka samu damar kawo muku kenan, sai a ci gaba da aiko mana, zamu ci gaba da kawo muku. Yanzu ga baba ya dawo da labarai, amma wannan karin a takeice.
Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya kira ga 'yan kasar da su hada kai wuni guda bayan hukumar zaben kasar ta ayyada shi wanda ya lashe zabe da karamin rata, yayin da madugun 'yan adawa yake cewar an tafka makudi kuma ya lashe takobin daukaka kara zuwa kotu akan wannan zaben. Mnangagwa da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa dukkaninsu sun yi taron manema labarai a birnin Harare a jiya Juma'a, kuma kowanne na ikirarin shine ya lashe zaben zaben farko bayan da sojoji suka hambarar da daddin shugaban kasar Robert Mugabe daga mulki. Hukumar zaben ta ce Mnangagwa ya samu kuri'u kashi 50.8 cikin 100, yayin da Chamisa ya samu kashi 44.3 cikin 100, ganin Mnangagwa ya samu sama da kashi 50 cikin 100 na kuri'un, hakan na nufin ba za a je zagaye na biyu ba. Mnangagwa ya yi alkawari a jiya Juma'a cewa zai zama shugaban kasa ne ga duk wani dan Zimbabwe, kana ya ce Chamisa na da muhimmiyar rawa da zai iya takawa a Zimbabwe a wata rana. Amurka ta kira ga kasashen duniya da su bada haɗin kai a tabbatar da takunkumi akan Koriya ta Arewa. Ita Pyongyang a halin yanzu ta ce ta shiga fargabani dalilin wasu haloli da Amurka take nunawa akan shirinta na nukiliya.
Towa ga shika masu raruwa nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu a madadin
Baba Yako Makeri
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu ne Mr. Boytek da aka fi sani da zanga zanga. Ni Sarfili Hashim kuma ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare a gugun Najeriya da Niger, karfe 8:30 a gugun Ghana. Assalamu alaikum.
Sur 24.